wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436. Wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 2015 ta miladiya. Yau zamu tashi aya ta 25 a cikin suratul Hud, a cikin karatunmu da muke na tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan. A tambayoyin da suka zo, tambaya ta farko akan wato addu'a a cikin sallah, akan addu'a a cikin sallah, shin ya halatta mutum yayi addu'a a cikin sallah da wani yare wanda yake ba larabci ba, musamman a cikin sujada, ko ka bai halatta ba? A wannan mas'ala asali akan wannan hadithin Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb, ruku'u ku girmama Allah a ciki, wa amas sujud fashtaghilu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Du'a sujada kuwa ku shagalta da addu'a, ya cancanta a amsa muku addu'a ku da kuke a cikin sujada. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi iflaqi, ya saki ba kaidi kan cewa ku yi addu'a bi kayyade ba. A addu'a babinta an kayyade, an bar mutum da abin da ya sauƙaƙa a gare shi. A wani asalin a wannan babin shine hadithin Abdullahi bin Mas'ud a cikin bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu at-tashahhud, tahiyya, ya gaya musu, yace idan mutum ya karanta tahiyya yayin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace thumma liyakhtar min ad-du'a a'jabahu, sannan ya zabi daga addu'a, ya zabi abin da yafi so a gare shi na addu'a, abin da yafi kayatarwa a gare shi na addu'a. To kaga an bar abin ga mutum, shi zai zabi addu'a da zai yi. To abin da ku aka bar ma mutum a wajen an ce shi zai yi, ya nuna kan cewa ba lafazi ne muta'abbadun bihi ba, da ake ibada da shi. An kyale ka, an ce ka zabi wanda kake so, ba lafazi ne da aka ce na ibada da dole wanda aka koya maka shi za ka yi ba. To in ko babu lafazi wanda aka ayyana shi ga mutum, to duk wanda ya sauka gare shi shi zai yi. Wanda ya sauƙaƙa gare shi idan shi balarabe ne, yayi da larabci. Wanda ya sauƙaƙa gare shi idan shi balarabe ne bai iya larabci ba, yayi da yarensa, domin shi ne abin da zai iya na addu'ar da ta ƙayatar da shi. An kyale masa zaɓin addu'arsa. Saboda haka kamar wannan izini ne a gare shi kan yayi addu'ar da zai iya. Idan abin da zai iya da larabci ne sai yayi, in ba da larabci ba ne sai yayi da yarensa. Shi yasa Maliku rahmatullahi alaihi yake cewa ina kima wanda ya iya larabci yayi addu'a da wani yare in ba larabci ba. Kaga ya kayyade da cewa wanda ya iya larabci, kuma shi ma sai ya ce masa ina kimasa, ma'ana ba haramun ba, wato ba wai haramun ba ne ko da ya iya larabci yayi addu'a da yarensa, sai dai makruhi ne saboda Allah ya fifita wannan yare, ya fifita wani, ya zaɓi wannan harshe. Amma dukkan wani lafazi wanda yake an ce a yi addu'a da shi ko a yi ibada da shi, to wannan lafazin ya ayyana. Yake ta zari ne. Ismail magana sai ya duba na. Saboda haka abinda duk lafazi wanda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ayi addu'a da shi, to a taƙaita da wannan lafazin. Kunga kamar addu'ar bacci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Al-Bara'u ibn Azib ita, da Al-Bara'u ibn Azib ya zo biyawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshenta, sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Duk da annabi da ar-rasul ya zo a cikin malaman hadisi suna mubadala da su, suna canza su, قال النبي سيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا سبو دا نفذيني وان ديكي روغان الله دا وان نفذين إباداني سيشي مسا آآ يجارة مسيشي كتشي وجي نبيك الذي أرسلت كما يندي نقويا مسا فما نفذين دبا النبي صلى الله عليه وسلم نيكو يد الشيباء شيكن صلوات الله وسلامه عليه يا كالي ككذا وان دا كتشي سو تبذا أشي ككأي دي دا وان نفذي مؤيني با sike abinda kake so kuma daidai gurgurdan iyawa ki in yaranka Hausa ne kai da Hausa in yaranka Turanci ne kai da Turanci babu dalili da yace dole kai kai da Larabci babu dalili saboda shi yasa ne ma Imam Ahmad yake cewa wanda yake sabon musulmi wanda yake sabon musulunta bi haddace tahiya ba bi haddace tashahhud ba amma ya iya zai iya ya iya kiyaye ma'anarta to ya karanta tahiyar da yaransa a cikin sallah tahiyya ma fike nan ba addu'a ba Imam Ahmad yace in yazo bai iya tahiyatu lillah wa tayyibatu salawatu lillah bi haddace da larabci ba amma ya haddace ma'anar da zai iya yi da yaransa to ya karanta tahiyya da yaransa maimakon ya zauna shiru bai yi tahiyya ba bai kuma bai yi larabcin ba kuma ya zauna shiru bai yi da yaransa ba yace gare ya karanta ta da yaransa yace wa hakaza sa'iru azkaris sala haka nan dukkan zikiri na sallah idan bai iya da larabci ba amma ya rike ma'anar da yaransa saboda shi sabon musulmi ne to yayi da yaransa irin su subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim dinnan duk a waje wannan riwaya ta matafar ta Imam Ahmad nassi ne daga gare shi cewa zai iya yi da yaransa to idan sun halatta masa yayi azkarus sala wanda su an kawo lafazin su ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin iyawa to min babu aula abinda aka kyale mu mutum kan cewa shi kansa ya zabi lafazin da zai yi addu'a da shi yayi saboda haka kada a babu takura ga mutum daidai gurgudo amma wanda yayi larabci to abinda yake mafi soyuwa gare shi hatta inda aka ce ya zabi addu'ar da yake so idan zai yi yayi da larabci wannan shine yafi wannan yace mahaifiyata tana da nauyi wajen ibada musamman a wannan wata na Ramadan shin zan iya idan nayi wani aiki na ibada kamar sallah ko karatun alqur'ani zan iya roƙon Allah ya raba mana ladan ni da ita dan Allah ina roƙon ayi mata addu'a Allah madaukakin sarki ya karfafa ta akan bautar Allah Allah ya hada ta da rahmatsa da rahmat sai hada mu baki daya da cikin rahmatsa baya daga cikin koyarwar magabata kan cewar idan mutum yayi idan mutum yayi aikin ibada yace Allah ya isar da ladan ga wani wannan baya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi nafsi akan wannan amma mutum zai iya aikin ibada in yayi aikin ibada yayi tawassuli da wannan aikin ibadan yayi ma wato mamacin nasa ko magabacin nasa ko mahaifan nasa addu'a da wannan ibadar da yayi yayi tawassuli da ita saboda ita ibada tsani ce kan mutum ya samu karbuwa wajen Allah amma sha'anin lada ba kamar abin duniya bane na farko tukuna kana da tabbas cewa idan Allah ya baka ladan kana da iko akan sa kana da ikon tasarrufi akan sa da har zaka ce zaka raba ma wannan ya ba a ba ma wannan rabi a ba ma wannan sulusi a ba ma wannan rubu'i ai ana yin wannan ne akan kyauta da kake da iko akan ta lada ne Allah ya baka an rubuta maka baka da iko akan sa na gane na falala daga Allah baka san hakikanin sa ba wannan akwai bayan magana Sheikh Islam akwai malamin mu Sheikh Mahmud Wul Zidan Allah ya ji kansa ya rasu yau shekara kusan 20 da yau shekara kusan 23 kenan a Madina Allah ya ji kansa malamin mazhaban malikiyya yana da risala da ya rubuta akan wannan akan waɗanda suke zuwa su ɗauki mutane haya su biya su kan su karatun alqur'ani Allah ya kai ladan ga ƴan uwansu da suka mutu yake cewa wannan ijara ce babila ijara ce da take batacciya a cikin fiqhu malamin fiqhu ne yace na farko ana yin ijara ne akan abinda kake da ikon ka bayar da shi aikin da kake zaka iya bayar da shi za a dauke ka haya tela ne a dauke ka aiki akan tela burkila ne a dauke ka aiki kana da karfin ka san yadda zaka yi aikin burkila da to amma wannan jingar da aka yi maka akan abin da kake da ikon yi ne shine lada kana da ikon samun ladan ka tabbatar ka samu ladan ballanta na ai maka jinga akan cewar zaka bada ladan ga wani, kuma in ma ka samu ladan kana da iko akan kai tasarrufi a wannan ladan, duk babu dalili akan wani. Saboda haka yace ijara ce batil. Saboda haka shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin wannan da ake masa tambaya irin wannan akan mutum yayi karatun Alkur'ani yace Allah ya kai ladan garan iyayensa, yace a'a, kai karatun Alkur'ani sannan kai ma iyayen addu'a, wannan shine ya dace da abinda magabata suke yi. Amma ka ce Allah ya kai ladan gare su, wannan magabata ba sa yi. Kuma bayan ga kuma sauran irin abubuwan da fuqaha suka bayyana, nakan cewa baka da iko akan wannan ladan, ballantara ka ce har zaka kyautar sa ko zaka raba shi tare da wani. Dan haka abinda ya kamata kai ma mahaifiyarka yayin da take tara raunana wajen yin ayyukan ibada, shine ka nuna mata ayyukan ibada wanda zaka yi duk bata duk da raunin naka. Zikiri, tana kwance akan gadonta bata iya motsi, kai ka ambaton Allah. Ka nuna mata istighfari da tasbihi da tahmidi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, kalmomin da Allah yake sanya su shi nauyi a cikin sikeli, da sauran adkar na salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda tana kwance akan gadonta sai ta rinka yi da abin da zai kai ta zuwa ga daraja mafi madaukakiya a cikin aljanna. Abinda kuma na sauran ayyukan ibada da ba za ta yi ba, idan kai kayi, kai mata addu'a don Allah ya jikanta, Allah ya mata rahama, Allah ya bata cikawa da imani, Allah ya ɗaukaka darajarta, Allah ya bata aljanna, Allah ya tsira daga wuta. Dukkan kyawawan addu'o'i kai mata bayan kayi aikin ibadar taka. Wannan shine sai ka samu ladan nagarta ga mahaifiyarka da kyautatawa gare ta. Wannan kuɗin bai halatta ba, wannan kuɗin bai halatta, domin ijara ce batila. Ijara ce babila. In an ba su sadaka ne to wannan sadaka daban ne. Amma jinga, ai jinga ake yi, jinga ake yi, tunda kowane izifi akwai kudinsa. Saboda haka jinga ne, ijara ce. Saboda haka ijara ce babila, abinda suka ci haramun ne. Amma in aka ba su sadaka da niyyar sadaka da jin cewa waɗannan makaranta Alkur'ani ne, kuma su suka fitowa cancantar a kyautata musu, aka kyautata musu saboda karatunsu na Alkur'ani, aka ce su rinƙai ma mahaifi, mutum ya ce a da Allah a rinƙai ma mahaifiyata addu'a ga sadaka kuma. Wannan nemansa kai kuma ka bashi sadaka, kuma ka nemi cewar daga cikin abin da zai na ƴan uwantakan musulunci a bisa san ransa, a bisa sansa, ganin damarsa ya yi mata addu'a tsakaninsa da Allah, ba wai ka ɗauke shi haya ba. In ka ɗauke shi haya, to ɗaya daga cikin fuskokin da suke nuna butlanin wannan shi ne, yayin da ka ɗauke shi haya akan yi wannan aikin ibada, me sharadin karɓuwar ibada ba ikhlasi ba, to shi kuma yayi ne don abin duniya. Saboda haka ibadar ma ga baki ɗaya bata karɓu ba, don yayi don abin duniya ne. In kira'a ce bata karɓu ba, in wata sallah ce ko wani azumi ne bai karɓu ba, saboda an biya shi a duniya. Sharadin ibada kuma ya zamanto kan cewa mutum yayi fi sabilillah. Duk waɗannan fuskoki ban sani ba ko zan iya ganin wannan risalar a mumkin a buga ta, don da rubutun hannunsa ya rubuta ta da dalilai masu yawa. Da kila cikin bincike da tafai zan Allah ya da zan binciko ta a buga ta, za a amfana da ita sosai. Sannan wannan ya ce menene hukuncin gwanjan da kotuna suke yi? Za ka ga kafin su yi sai sun zaɓi abin da suke so, sai su ce su za su sayi wannan a yi gwanjan ragowar, kuma abin da zai yi 50,000 sai ka ji an ce 5,000 ko 10,000. Menene matsayin hakan a musulunci? Shi asalin cinikin gwanjo ya halatta, bai'ul muzayada ya halatta. A cikin dafan fiqhu akwai babi akan sa, bai'ul muzayada shine mutum ya rinka ƙari, mutum ya rinka ƙari akan farashi, kamar yadda ake kada ƙararrawa a ce ga wannan abun wa zai saya, a nawa za a saya, wannan ya ce ya saya kaza, wannan ya ƙara, shi kuma mai sayarwar yana cewa to kaza to kaza, to sau da yawa asalin wannan ya halatta. Amma dukkan halacci akan ciniki muƙayyadi ne da cewa bai kunshi abin da ya kunshi a abin da yake na algus da cuta da cutarwa a cikinsa ba. Idan akwai algus, wato an yi shirin a ɓoye aibi, ko kuma an yi shirin a yi cuta ko a cutar da wani, kamar a haɗa baki da mai kaɗa ƙararrawa, daga na faɗa kai sauri ka kaɗa. Saboda haka ana cewa sai ce masa to kaga kada ka ce komai sai an kai 5,000, sai kai magana. Shi kuma abin nan watakila inda an ci gaba zai kai wajen 10,010 wani abu. Wannan ya ce 1,000, ana tafiya 2,000, 3,000, shi kuma yana zaune yana gani can aka ce ana kaiwa 4,000 sai ya ce 5,000, ana cewa 5,000 ya ce kilin, to ɗauki naka ne. Sun haɗa baki da shi, to kaga wannan haramun ne. wannan haramun ne domin wannan yana daga cikin algus man ghashana fa laysa minna yayi gishu ga wanda yake za a sai da abun nasa kuma a lokacin nan zai iya daukan khiyarul qabl zai iya cewa bai yadda ba zai iya cewa bai yadda ba saboda haka abinda ku ake a kotu shi ma akwai irin wannan akwai hadin baki da ma'aikatan kotu akwai hadin baki da masu kada kararrawar dan haka duk wanda ya san akwai irin wannan kada ya shiga shine yafi kada ka je ka sai dukiya wadda take ta haramu ya zama to ka ci haƙƙin dan uwanka domin mutum za ka ga gida wanda ya kai miliyan 10 sai ga an zo an sayar da shi a 500,000 dan ana bin mutum bashi saboda haka dududu gidan ya isa ya biya bashin nasa amma a sayar da gidan kuma a ce har yanzu ana bin sa bashi to ga wannan zalunci ne wannan cuta ne yawa wajen custom na wajen custom kowa a gaskiya ina yi ma fatawa mutane fatawa da kan cewa kada su sai kayan custom saboda kwace kaya da ake na custom ba ka raba shi da zalunci ba da haƙƙi ake kwace shi ba saboda haka idan ka saye shi ka sai kayan zalunci ne dan haka mutum ya tawaru idan gare shi shine yafi domin ko da dokar ƙasa malamai sun tabbatar da kan cewa maslaha ta hukunta cewar kada a shigo da waɗannan kaya saboda haka kayan sun saba doka amma sau da yawa za ka samu waɗanda suke shigo da kayan sai sun biya kastam ɗin kuɗi to amma saboda rashin gaskiyar bayan sun biya kuɗin kuma sai a biyo su a zo a sake cewa ai sun shigo da kaya waɗanda suke haramtattu a kwashe a je a ce za a sayar ko kuma a kwace motoci a ce za a sayar su ma haka za a karya su mutum yana ganin ya sai kaya masu arha ya sai kaya masu arha to abin yasa suka yi arha din saboda kayan zalunci ne mutum ya nisance su shine yafi saboda ka'ida ce cewar mutum in ya sai kayan sata bayan ya san kayan sata ne to shi ma tamkar barawa ne a sai wannan yace ina neman ƙarin bayani dangane da karatun suratul kahfi ranar juma'a karatun suratul kahfi ranar juma'a akwai hadisai da suka zo sai dai akwai wato sabani tsakanin malamai Sheikh al-Albani ya inganta hadisan da suka zo akan karatun suratul kahfi abinda dai yafi inganci shine maganar sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ce to amma kamar yadda malaman Shafi'iyya suke cewa magana ce wanda yake ba za a faɗe ta da ra'ayi ba domin sahabi ya ce maka wanda ya karanta suratul kahf ranar juma'a za a haska masa haske tsakaninsa da wata juma'a ba zai yi ya tunanin haka ko ya fatawa da wannan ba tare da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine wanda ake cewa al-mawqufu lafzan al-marfu'u hukman lafazin mawqufi ne amma hukuncinsa marfu'i ne dan mithluhu la yuqalu bil ra'i ba a fadan irin wannan magana da ra'ayi dole sai daga tawqifi daga cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to domin haka ne Imam Shafi'i ya sanya ta a cikin abubuwan da suke mustahabi musulmi yayi ko malaman Shafi'iyya suka bi shi a haka wato ana ganin wato mutane ana so a ji ra'ayina ne dan an taba tambayar a wajen wani karatu shine aka sake kawo mun ana so a ji ra'ayina to almuhim abinda ma nake so ne shi in ra'ayina ake so a ji ba za a ji ba domin har yanzu ina bincike akan matsalar saboda bayan wannan abinda hukuncin da Sheikh al-Albani yayi akwai malamai da yanzu da ba daliban ilimi sun yi bincike akan wannan daga cikin su akwai Abdullah ibn Salih al-Fawzan ya rubuta risala akan wannan yayi bincike shi ya tabbatar da kan cewa hadisin hatta ma dangana shi ga Abu Sa'id mawqufan din bai inganta ba saboda haka matsala ce wanda ita har yanzu ina dirasar ta saboda haka in ra'ayina ake so a ji ban da ra'ayi a wannan har sai nayi bincike amma na kasance ina fatawa da inganci bisa abinda Imam Shafi'i ya faɗa amma bayan ganin wannan risalar ta Abdullah bin Salih al-Fawzan matsala ce da tana buƙatar ƙarin bincike saboda haka in ni ƙarin bincike zan iya gaya muku sai tambaya ta ƙarshe shin mai haila za ta iya karatun alƙur'ani a Ramadan idan baya ba 'yar makarantar tahfidhul Qur'an bace karatun alƙur'ani ga mai haila matsala ce wanda yake an yi sabani abin da yake mafi inganci shine mai haila za ta iya karatun alqur'ani in tana da bukata bukatar ta shine idan ko ita daliba ce ta alqur'ani ko ita wato daliba ce tana kokarin hadda alqur'ani kuma yanda muka sanya hadda alqur'ani ga samari da yan mata suke a cikin wannan wata na ramadan wanda take da al'ada ba za ta iya zuwa masallaci ta ci gaba da za ta iya zuwa makaranta ta ci gaba da karatun alqur'anin ta dan ta haddata haka dalika idan malama ce mai koyarwa tana koyar da su alqur'ani ba za ta ce to randa take al'ada sai ta zauna a gida ba za ta zo makaranta ba za ta zo haka dalika mahaddaciya da take gudun cewar in ta dade kwanakin al'adar ta ba ta yi muraja'a ba haddar za ta zube ita ma za ta iya yi amma ta zauna ta yi tilawa alqur'ani ta zauna ta yi tilawar alqur'ani dan ibada saboda neman albarkar ramadan wannan sai dai ta je wata ibadar daban ta zikiri amma ba karatun alqur'ani ba saboda hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan kuma wannan shine madhabar mafiya yawan malamai kuma da shine malaman mu suke fatawa da shi amma hadisin da yazo akan wannan wanda ake kafa hujja da shi wanda yafi shahara bai inganta ba amma akwai sauran hadisai wanda yake suna da inganci kuma sun yi nuni akan wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-qur'an mai haila da mai janaba ba sa karanta wani abu na alqur'ani wani hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin sayyidina ali da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana shi karatun alqur'ani illa al-janaba to wanda ya nuna kan cewa janaba tana hana karatun alqur'ani to min babu aula al-hayd kuma sai hadisin aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingida a kirjinta ya karanta alqur'ani alhali tana cikin haila wanda ya nuna cewar ta san cewar mai haila ba ta karatun alqur'ani amma sai ta ce tare da hailar taka zai kishingida ya karatun alqur'ani da yake ba ita ce take yi ba wannan ya nuna ya halatta wanda mafhumin sa yana nuna kan cewar mai haila saboda an san cewa ba ta karatun alqur'ani sai ta faɗi wannan hadisin akwai wanda kuma suka halatta masa ka karanta alqur'ani mutlaqan kamar yadda yake ra'ayin al-imam ibn hazm kuma aka rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai amma mafiya yawan sahabbai akan wannan kauli da muka ambata na farko suke na cewa ba ta karatun alqur'ani wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله
Allah jalla wa ala yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin, lallai wallahi mun aika nuhu ila qaumihi yazuwa ga mutanansa, inni lakum nadhirun mubin, yace musu ni mai gargadi ne a gare ku mabayyani, ni wato ni mai gargadi ne mabayyani a gare ku. Kamar yadda muka ambata, wannan shine farkon bayanin kissoshin annabawa da suka zo, wanda suka zo Allah madaukakin sarki ya kawo su ne a matsayin tafsili, bayani ga abin da ya kawo shi a dunkule na cewar wato a kungiyoyin guda biyu, misalin su shine misalin mai ji mai gani da misalin kurma makaho. To za mu gani cewa annabawa da mabiyansu su ne a matsayin masu ji masu gani, mabiyan annabawa kuma su ne makafi kurani. Abu na biyu kuma, Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar sakamakon masu kira alƙarya ga Allah shi ne a wannan duniyar, a cikin duniyar nan ba su gagara Allah ba, ko ba su samu wani wanda zai taimake su ba yayin da hukuncin Allah ya sauka a kansu. To za mu ga haka Allah ya kawo shi a dunkule, to za mu gan shi bi tafsir, wanda kuma duk a cikin wannan sai ya kunshi maqsudinsa shi ne wato ban haƙuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma mummune ma domin su koyi da shi wajen haƙurƙurtar da shi da Allah ta'ala yake yi, cewa haka waɗanda suka gabaci kafiran zamaninsa haka su ma suke mu annabawansu, kuma ƙarshensu ya zamanto ba kyakkyawa ba. Saboda haka a cikin wannan akwai tabbatar masa kan cewa su ma waɗannan in suka ci gaba ƙarshensu zai zamanto kamar ƙarshen waɗanda suka gabace su ne. To na farkonsu shi ne annabin Allah Nuhu, kuma shi ne farkon manzannin Allah, farkon wanda aka bashi shari'a. Manzo shi ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi da saƙo kuma ya bashi shari'a, ya aiko shi da saƙo kan ya isar kuma ya bashi shari'a. Shi ko annabi, Allah ya aiko shi da saƙo, ya aiko shi da ya isar, amma yana shari'ar wani manzo wanda yake gabaninsa, shi bashi da tasa shari'a kamar annabawan bani Isra'il. Shi ne bambanci tsakanin annabi da manzo. Ba wai annabi shi ne wanda Allah ya bashi wahayi ya ce amma kada ya gaya ma kowa ba, a'a, kowane annabi Allah da ya bashi wahayi ya bashi umarnin ya isar da wahayi. Sai dai bambancin tsakaninsu shi ne manzo yana da shari'a, to annabi Nuhu shi ne farkon manzanni, shi ne farkon wanda Allah ya bashi shari'a. Kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira, hadisin shafa'a, cewa yayin da muminai za su je wajen annabi, za su je wajen annabawa, su fara da annabi Adam, suna neman ya musu ceto a wajen Allah. Annabi Adam ya ce ba zai iya ba, yana jin tsoron fuskantar Allah, sai ce su je wajen annabi Nuhu. In suka zo sai su ce, ya Nuhu anta awwalur rusul, kai ne farkon manzanni, alladhi ba'athahu Allah ila alladhi ba'athahu Allah, wanda Allah ya aiko shi. Kaga sai su ce masa shi ne farkon manzanni. To wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hikaya. To Allah ta'ala ya ce hakika lallai mun aiko shi. Allah ya kawo wato lam, wadda in ka ganta in ta zo lam da take zuwa bayan waw a farkon jumla, tace wadda ake ce mata al-muwatti'atu lil-qasam, wadda take shimfida akan rantsuwa, wato tana nuni ga rantsuwa. Kuma Allah ya karfafa wannan rantsuwar da qad ta tahqiqi, ta tabbatarwa. Allah ya ce wato lallai hakika mun aiko annabi Nuhu. To yawanci ba a fara mu mutum magana da rantsuwa da tabbatar da karfafa gaskiyar maganar da ake fada sai idan shi yayi inkari. To tunda ko basu inkari ba, amma sai aka tsayar da waɗanda ake karanta musu wannan alƙur'anin su ne kafirai, aka tsayar da su a matsayin masu inkari, wato tamkar ma sun yi inkarin annabi Nuhu ne, shine sai Allah ya rantsi ya tabbatar domin ya nuna cewar hakika wannan abin ya afku a tarihi, kuma tarihi ya tabbatar da samuwar annabi Nuhu. Samuwar annabi Nuhu ya tabbata a tarihi, saboda tsufana abu ne wanda yake tarihi, ya tabbatar da shi da abubuwa da aka samu shaidu na ilimin tarihi, na ilimin tarihin dan adam da ya tabbatar da kan cewa an yi ruwan tsufani. to Allah ya ce ya aiko annabi Nuhu ya zuwa ga mutanansa inni lakum nadhirun mubin ga abin da yace musu inni lakum nadhirun mubin ni ne gargadi ne mabayyani a gare ku wannan shine nuna sanar da su cewa shi nadin Allah ne da yayi masa na annabci a wata qira'ar ta zo da fataha akan alhamza din inna dinna maimakon inni walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin sai ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi anni lakum nadhirun mubin da cewar ni a cewar ni mai gargadi ne gare ku mabayyanin gargadi Allah ta'budu illa Allah saqon shine wannan tafsiri ne na walaqad arsalna mun aiko shi menene saqon menene aikin shine kada ku bauta ma kowa sai Allah wannan shine wannan a cikin wannan akwai tabbatar da cewa dukkan manzanni abinda suka zo da shi shine sako guda daya tabbatar da tauhidi kafin komai inni akhafu alaikum azaba yawmin alim lallai ni ina tsoron azabar rana mai radadi a gare ku wato ranar ita ce aka sifanta ta da cewa mai radadi domin isa matuƙa wajen nuna radadin wannan azaba domin azaba ce tai tsanani sai ta sanya ranar ma gabaki daya ta zamanto matsananciya waɗansu suna cewar wannan azaba yawmin alim alim dinnan sifa ce ta azaba amma an yi mata jarra lil mujawara saboda makwabtakar yawm amma asali alim din sifa ne na azaba wato an aiko ni ina jin tsoron azaba ta azaba mai radadi a wannan rana a gare ku azaba mai radadi a wata rana ita ce ranar alkiyama ko kuma ranar saukar azabar halaka wadda take zata afku a duniya duk zata iya daukan wannan domin ranar da Allah madaukakin sarki ya halakar da mutane rana ce wadda take a rana ce ta tsiya rana ce ranar da babu alheri fi yawmi nahsin mustamir haka Allah ya ambace ta dangane da mutanen annabi Hud rana wadda take ba ta rana marasa rana ta rashin sa'a domin ita ce ranar rashin arziki da babu kamata ranar da Allah ya halakar da mutum domin daga wannan ranar abinda zai biyo baya babu komai akan sa in ba sharri ba da ƙarin sharri Allah ya kiyaye mu fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi al mala'u wato manyan mutane waɗanda suka kafirta daga cikin mutanansa wato ya zo ne daga mala'a na cika suna cika ido da wato a madharunsu da abinda suke bayyana ga mutane saboda suna da mukami suna da kyawawan kaya suna da abun hannunsu suna da matsayi suna da fada'aji saboda haka suna cika idan mutane shi yasa aka ce musu almala wato masu cika idan mutane kuma su ne bisa al'ada su ne waɗanda suke kauce ma sakon annabawa manyan mutane galiban su ne suke fada da annabawa domin su ne suke ganin cewar za a zo a janye shimfiɗa daga ƙarƙashin kafafunsu domin su ne a cikin al'umma suke ganin tsarin da ake bi na shirka da kafircin ya yi musu domin har ya ba su matsayi saboda yayin da aka zo da saƙon annabawa ya zo da juyin juya hali sai ya zamanto wannan saƙon kamar wato ya nuna cewar za a yi musu juyin juya hali ya zamanto su ne a ƙasa ko kuma an kwace musu matsayinsu kamar yadda muka gani a suratu Yunus mutanen annabi Musa suna cewa ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumul kibriya'u fil ard ku zo ne kuma yadda mu gabarin abin da muka sami iyayenmu a kai kuma girma ya kasance gare ku wato ya zamanto maimakon mu ku ake girmamawa to shi yasa galibi sai ka samu almala'u wato su ne waɗanda suke jayayya da annabawa menene abin da suka faɗa Allah ya faɗi hikayar maganarsu da cewa sun ce ma naraka illa basharan mithlana mu ba ma ganin ka face mutum tamkar mu wato ba ma ganin ka kai ba mala'ika bane kai ba aljani bane kuma kai ba wani abu kake da shi ba wanda yake kafi mu da shi saboda haka tunda ka zo da wannan sifar ta bashariya baka zo da wani sifa wanda yake a zahiri ka nuna kafi mu ba za mu yarda da kai ba wato sun yi inkarin fifitawar Allah wanda take mai gani da basirar zuci shi yake ganin ta, mai gani da basirar zuci shi yake ganin wannan fifitawa, ya ga hali, ya ga cewa wato Allah ya bama wannan bawa wanda ya zaba ya zamanto annabi, ya ba shi sifofi kyawawa, dukkan sifofin da wato hankali yake tabbatar da rinjayensu sun tabbata gare shi, domin dukkan annabawa haka su, kowane annabi zaka same shi shine mafi rinjaye wajen hankali a cikin mutanansa, shine mafi rinjaye wajen amana, shine mafi gaskiya cikin annabawa a cikin mutanansa. Dukkan wata sifa ta kamala Allah madaukakin sai sarki zai bashi ita, wanda ba lalle wannan sifar ta bayyana da mutum ba a zahiri, domin mutane da me suke aunawa, suna aunawa ne da sifar daukakar duniya, kyan jiki, yawan dukiya, kyan tufafi da matsayi a duniya, duk waɗannan abu shine ke tsokane wa mutane ido. Amma sauran sifofi waɗanda Allah yakan ba mu mutum na rinjayen hankali, da gaskiya, da kunya, da amana, da kyauta, da jarunta, da fifita waɗansu a kanka, da rashin son kai, dukkan waɗannan sifofi na halaye na kirki, to sau da yawa mutane suna makanta ga barinsu. To su ma haka abinda suka ce ma annabi Nuhu kenan. Na farko suka ce ma naraka illa basharan mithlana, kai ba ma ganin ka face mutum kamar mu. Wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradiluna, kuma ba ma ganin waɗanda suka bika face waɗanda suke su wulakantattu ne a cikin mu, wato su ne ƴan baya, su ne kaskantattu, waɗanda ba komai ba. Domin wannan sunnar Allah ce cewa raunanan mutane su ne suke bin annabawa. In kun tuna a cikin karatunmu na Sahihul Bukhari mun karanta hadisin Ibnu Abbas kissar Hiraqul da aka kai masa sakon annabi sallallahu alaihi wasallam, yace a kira masa Quraishi, wanda su a cikin yace a kira masa Quraishi da yaji an ce sun zo Makka, sun zo kasar ta Iliya, a kira masa yayi musu tambaya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wane ne yafi kusancin dangantaka da wannan mutumin wanda yazo da sakon annabci. Abu Sufyan yace shine, domin duk a cikin wanda suka je ba wanda yake kusancin alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa, shi irin sa, dan sun hada tattaba kunnan su guda ɗaya ne, dukkaninsu ƴaƴan Qusay ne, sun hadu zuwa ga Abdushams, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Abdumanaf, dukkaninsu ƴaƴan Qusay. Saboda haka daga cikin tambayoyin da ya masa shine sai ya tambaye shi, ashraqun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, manyan mutane masu daraja a cikin al'umma su ne mabiyansa ko raunana? Sai ya ce raunana ne. Sai Hiraqul ya ce hum atba'ur rusul, su ne mabiya annabawa, su ne mabiya annabawa, waɗanda suke ba a ganin su komai. In aka zo in ba sa nan ba za a san ba sa nan ba, in sun zo ba za a san sun zo ba, in an yi taro ba za a ce ah ina wane, saboda ba a san su ba. In ba su zo ba za a ce ai ba mu ganka wajen taron gane ba, ai sha ina nan, saboda shi ba wanda yake kula da shi. In ya zo ba a san ya zo ba, in bai zo ba a san bai zo ba. Amma da zai rantse ma Allah cewa Allah ka tabbatar da kaza, Allah zai tabbatar da shi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa daga cikin mutane wanda yake ga gaishi budu-budu, in ya zo kofar mutane ma sai ga ana rufe kofa gare shi, law aqsama ala llahi la abarra, da zai rantse ma Allah cewa Allah kayi kaza, Allah zai wannan abu. Saboda babu wanda ya san inda Allah yake aje falalarsa sai shi, bai jin na Allah ne, kuma shi ne ya san ajiyar da ya yi akan kowa. To kaga nan suka kafa hujja da abu biyu, cewa shi annabi Nuhu ba su ga yana da wani abu da ya bashi fifiko a kansu ba, gashi ba mala'ika ba, ba aljan ba, ba mai iko irin na wato sarakuna ba, ba sarki ba, mutum ne kamar su, mabiyansa ba mabiya ne masu karfi ba, waɗanda suke za a ce alhaji wani, shugabawa ne shugabawanci. Bal alladhina hum aradiluna, al-aradil jam'u radil ala khilaf al-qiyas, ar-radil shine al-haqir, wulakantacce wanda ba a damu da shi ba, wanda ake tattakawa, yace su ne waɗanda suke binka. Kuma su ma din yace badiyar ra'ayi, wanda sun bi ka bisa rashin zurfin tunani, ai sun takaita da abin da yake shine zahirin ra'ayi, wato suna ji kawai sai suka bi, basu da wato su suna nuna kanta su suna da rinjayen hankali domin su masu bincike ne, ai sai ka tsaya ka auna kayi tunani kayi bincike kafin ka ce za ka yi, amma su waɗannan yaushe suke da wannan, ana gaya musu kawai sai su faɗa sai su bi akan wannan ne. Wannan sifa ta badiyar ra'ayi din gaggawa wajen bayan wajen gaskatawa, to wanda yake mai gani mai ji ana gaya masa me zai sa shi yayi taraddudi, ai wanda yake taraddudi, wanda yake kurma, wanda yake kuma makaho baya gani, su sun gasa ganewa kan cewa su ne makafi su ne kurani, matsalar fariƙai ne kal a'ma wal asam, shine anan annabi Ibn Kathir ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma da'autu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa ghayra abi bakr fa innahu lam yatala'tham, babu wani wanda na kira shi zuwa ga musulunci sai yayi taraddudi, sai yayi dan tuntube yayi ya shiga ko kar ya shiga, yace banda Abu Bakar fa innahu lam yatala'tham, shi kan bai yi taraddudi ba, ina gaya masa yayi imani, wato kowa sai ya auna, to haka ne sai ya auna, sannan sai ka gaya musunta banda Abu Bakar, ana gaya masa shi lam yatala'tham bai yi taraddudi ba, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan shaida. To kun san Allah yana darrace mutum da sabiqa, wani abu da mutum yayi tunda tun farko, sai Allah ya bishe ta kallonsa da wannan, sai ya sanya masa arziki da ba zai taɓa taɓewa ba har abada. To yanzu wanda ya yi wannan a ce daga baya wai Allah ya canza ra'ayinsa ya mai da shi tsinanne kamar yadda tsinannun 'yan shi'a suke faɗa, wai Allah ya yi bada'i, wato albada shi kansa kafirci ne, Allah wai ya gano cewa bai cancanci wannan matsayin ba, shi ne aqidatul bada da suke da ita. Da wannan matsayi na irin waɗannan bayan Allah suka samu abin da suka samu, da har a naɗa ƙasa Allah yana ya rubuta musu yardar Allah, kuma duk wanda yake yardajje ne wajen Allah ya ne musu addu'a Allah ya yarda da su, ba mai tsine musu sai tsinanne, wanda ka je na la'antarsu to shi ne la'ananne. Suna nan suna karanta wata addu'a, du'a'u sanamai Quraish, wai addu'ar gumakan Quraish guda biyu, Allahumma la'an sanamai Quraish wajibtaihima wa tagutaihima wa bintaihima, har zuwa karshe suna karanta ta safe da yamma, wai jibt wato a sanamai Quraish, gumakan Quraish guda biyu su ne Abu Bakar da Umar, ƴaƴansu su biyu mata su ne Aisha da Hafsa, suna wannan addu'a. To in ba tsina ne ba wa zai wannan addu'a, lafiya shi wa ma nara lakum alaina min fadl, Allah ya ci gaba da yi mana hikayar abinda suka faɗa, mutanen annabi Nuhu suka ce kuma ba ma ganin kuna da wata falala akan mu, bal nadhunnukum kadibin, bar mu dai muna tsammanin ku makaryata ne, wato da annabi Nuhu da waɗanda suka bi shi dukkanin su suka dangana su zuwa ga ƙarya, ba bisa ne akwai wata hujja, me je ce hujjar su, wai shine ma nara lakum alaina min fadl, ba ma ganin wata falala gare ku akan mu, dukkan falala Allah sai ka gani, musamman in Allah ya rufe maka zuciya baka ganin abinda Allah ya fifita, wane ne yake darajta wanda Allah madaukakin sarki ya darajta shi amma a duniya kaskantacce ne, in ba wanda Allah ya bude basirarsa ba. Sau da yawa mutane ne mu'amalarsu da mutane 'yan uwansu, an an girmama mutum an girmama shi dan abin hannunsa dan matsayinsa a duniya, wane ne zaka ga ya girmama mutum dan matsayin da Allah ya bashi dan ibadarsa, wanda ya san Allah ne shine zai wannan. To saboda haka suna da hujja akan inkarin annabi Nuhu dan kan cewa ba su ga yana da wata falala akan su ba, ko su ne ba su gane falalar Allah bane, wanda yake shine hakika su ne ba su san falalar ba, babu masifa irin Allah ya yi mutum a zamanin annabi kuma Allah ya lulluɓe masa kasa gane falalar Allah a cikin wannan annabi, ya riga ganin annabi kamar wani mutum ne adi kamar kowa, shikenan wannan sifar tasa ta bashariya yake gani baya gane kan cewa bambancin shine yuha ilayya ana wahayi zuwa gare shi sai dauke shi kamar sauran mutane to kuma shi yasa Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana gargadi yace kafadil mar'i ithman an yahtira akahu almuslim ya ishi mutun laifi ya wulakanta dan uwansa musulmi don baka san matsayinsa ba yace attaqwa hahuna ke nuni ga kirjinsa har sau uku takwa anan take a zuciya take ba wanda yake ganin ta sai wanda Allah ya bude basirarsa to wanda yake kuma makahu kurma baya ganin wannan wannan sai ya kai shi hatta annabawa yayi inkarin shi to kun ga illar mutanen annabi Nuhu kenan nan Allah ta'ala a farkon juna yace faqala ya faqala almala'u cewa wato sun yi mubadara da masa wannan raddin da sakon yana zuwa musu suka tabbatar wannan shine sakon da abin da ya kunsa nan da nan sai suke gaggawa da wannan shi sai aka kawo fa ba a ce qala almala'u ba kamar yadda aka faɗa a suratul a'raf domin a suratul a'raf ana maganar muhawara ne amma nan da ake maganar tarihin su sai aka faɗi cewar yayin da sako ya bayyana a gare su sun yi gaggawa wajen inkari shi yasa Allah madaukakin sarki bai ba su tawfiki ba waɗanda suka yi gaggawa wajen karyata annabawa su ne waɗanda Allah baya ba su tawfiki fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul yunus da muka karanta da muka gama karatunta ba su kasance za su yi imani ba saboda karyatawa wadda suka yi tun daga gabani wato farkon zuwan sako sai suka yi mubadara suka yi gaggawa ya zuwa ga karyata shi shi yasa a lokacin nan muka yi bayanin muhimmancin sallama ma sha'anin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko baka fahimci hikimar ba dan kar kai gaggawar inkari Allah ya toshe maka kofar tawfiki qala ya qaumi sai annabi Nuhu yace ya ku mutane na wanda a cikin wannan akwai mulaqafa haka annabawa suke suna da sausasawa wajen zance ba masu tsanantawa bane ga kafirai wajen da'awa sabanin mutum zai yi da'awa yace to ya ku ya ku waɗanda yake ba abinda kuka sani sai ƙarya sai ƙarerci ya ku ƴan bid'a ya ku ƴan kaza a'a sai mun sunan mulaqafa ya ku mutane na wato ina tare da ku kuna tare da ni dan cikin ku ne ni dan ku ne ni waɗansu ku iyaye na ne waɗansu ku ƴaƴa na ne waɗansu ku ƙarni na ne waɗansu ku yayye na ne to haka ake son kowanne mai wa'azi ya zamanto yana da mulaqafa kaga fir'auna ma kanta an ce fa qula lahu qawlan layyinan ku ga masa magana mai taushi wanda yayi ma Allah abin da ya mata amma Allah yake cewa kada ku damu da abin da ya mun ku ga masa magana mai taushi yace ara'aytum kubana labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi inna kasance akan hujja daga ubangijina wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani wata rahama mai girma daga gare shi shine annabci ma'anar wannan kamar yanda yazo daga tafsirin malamai annabci ita ce rahamar Allah daga wajenka fa ummiyat alaikum sai aka rufe ta a gare ku ka gani suka zamanto makafi suka zamanto makafi suna cikin fariqin makafi din fa ummiyat alaikum sai aka rufe ta a gare ku ba ku ganta ba anulzimukumuha za mu tilasta muku ne sai kun yarda da wannan rahamar sai kun karbi wannan rahamar bayan kuma ta rufe a gare ku kuna ganin ba ita bace wa antum laha karihun alhali ku masu kiyayya ne a gare ta wato dukkan annabi baya tilasta mutanansa illa ka tila ya kace ya bayyana hujja saboda haka kokarinsa wato ku gane hujjar da ta zo min daga ubangijina ku gane rahamar da Allah ya bani amma an rufe ta a gare ku ba zan tilasta ku ba alhali kuma kuna kinta waya qauli na'am waya qauli la as'alukum alayhi mala kuma ya mutane na bana tambayar ku kudi wato ba duniya nake nema a wajen ku ba saboda Allah ya san shi mutum ya san halinsa ya san mutum wato innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a mutum ne tsananin makone da kwadayi da rike da san abin hannunsa idan sharri ya same shi ya fiye raki ya fiye kurmato idan alkhairi ya same shi kwange sai ya matse hannu baya san kowa ma ya sani kowa ma baya so ya sani ko riga baya so ya canza dan kada a gane cewa an bashi gratuitan sa saboda kasa in karatu ce yazo ba sauran albashi saboda haka kowa zai sa ido saboda haka yayin da aka bashi ko riga baya so ya canza dan kada a sani wannan dabi'ar mutum ne illa musallin sai masallata Allah ya sa mu a cikin su sai masallata to sai Allah yace annabi Nuhu sai yace bana tambaye ku kudi dan kada ku dauka ma nazo in dora muku nauyi ne shi yasa dukkan annabawa suke fadan wannan in ajri illa ala Allah lada na yana wajen Allah ba ku zo ku biya ni ba amma biyan ne ba ku isa ba sai Allah wama ana biqaridil ladina amanu kuma ni ba mai koran waɗanda suka yi imani bane anan Allah madaukakin sarki ya ce yayi musu yake yayi musu ya bati cewa annabi Nuhu yayi musu radin cewa shi ba mai koran waɗanda suka yi imani bane domin su suna cewa ya koro waɗanda suka yi imani amma anan wajen suna aibata waɗanda suka yi imani da kan cewa su ne mabiyansa saboda su kankanan mutane ne sai a ga su hada a cikin majalisi tare shine annabi Nuhu yace ni ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim su masu saduwa da ubangijinsu ne walakinni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda suke jahilai kuna jahilta ba ku san wanda Allah ya masa falala ba ba ku san cewa waɗannan su ne idan sun zo majalisi Allah yake iji azaba da zuwan su majalisi ba domin in suka zo majalisi sun zo ne su ambaci sunan Allah in suna ambatan sunan Allah mala'iku za su zo wannan wajen saboda haka ku kun jahilci wannan to wannan haka wato makiya annabawa abinda suka gada kenan kun ga haka suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ga waɗanda suke zuwa majalisin sa irin su Bilal ne bawa su Ammar shi ma bawa irin su Khubayb ibn al-Arat baƙo wanda yake ba dan gari ba irin su Abdullahi ibn Mas'ud shi ma dan kankanin yaro irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗan samari duk da yake daga babban gida suke amma ɗan kanana ne sa'o'in ƴaƴansu kace in dai kana so ka ware mana majalisi mu ma mu zo sai ka mu ka kebance da mu kada mu ce za mu zo mu zauna mu haɗu tare da waɗannan ai musu waje daban sannan mu kuma ai mana waje daban sannan muka zo sai ai mana magana shine sai Allah ya ce wala ai musu VIP ba VIP wato akwai wa'azin VIP akwai tafsirin VIP akwai majalisar VIP tabi'ar makiya annabawa kenan haka suka yi ma annabi Nuhu shine Allah ta'ala ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum li ba'din ala ba'din wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu aha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin Allah ce kada ka kori waɗanda suke kiran Ubangijinsu da yamma da safe suna neman yardar Allah ba ka da wani abu na babu wani abu na hisabinsu da yake kanka babu wani abu na hisabinka da yake kansu in ka kore su sai ka zama to cikin azzalimai Allah ya ce kamar haka ne muka fitini sashinsu da sashi domin su rinka cewa yanzu waɗannan su ne Allah ya fifita su ya yi musu falala a kanmu to sai Allah ya musu raddi alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin ba Allah ne san masu godiyar Allah ba waye san abin da ke cikin zuciyar kowa in ba Allah ba saboda haka shi kuma Allah ba mazhari yake dubawa ba zuciya yake dubawa Allah ya san su ne masu godiya sai ya sanya su ne mabiya annabawansa to nan shi ma annabi Nuhu ya yi musu ya turnu fashin ko ce ba zan kore su ba za su haɗu da Ubangijinsu shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay' wato in za haɗu da Ubangijinsu hisabun shi yana da Allah shine dama abinda Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ni yace ina ganin ku mutane ne jahilai na'am
ya qawmi man yansuruni min Allah in tarattuhum afala ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري الله أعلم بما في أنفسهم إني
annabi Allah ta'ala yace wa ya qaumi man yansuruni min Allah yace annabi Nuhu yace wa mutanansa kuma ya ku mutane na wa zai taimake ni a wajen Allah in qaratuhum inna koresu afala tadhakkaru dan me ba kwa hankalta wato ku gane kan cewa ni ma fa bi nake ni ma umarni aka bani daga Allah Allah bai ce in koresu wa zai taimake ni a wajen Allah ai da nake ce muku ku yi imani ku bauta ma Allah ba ina nufin ku bauta mun bane ba ni ne kullu fil kullu ba ba ni ne komai bisa ko cikin komai ba ba yi nake yanda na ga dama ba ni kaina bin Allah nake to idan na kore su Allah bai bani izini ba wa zai taimake ni a wajen Allah wato kun ga shaka annabawa suke annabawa koyaushe suna nuna ma mutanen su Allah su ga girman Allah ba suna nuna ma mutanen su kansu bane koyaushe koyaushe wannan kissar takan zo cikin tunani yayin da mutum ya ga irin waɗannan mawaqifin kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da munafikai yayin da suka yayata yayin da taguwar ta tabata aka yayata cewa yanzu wanda yake ce muku labari yana zuwa masa daga sama ga taguwar ta tabata an nema an rasa inda ya gaske ne wahayi yana zuwa masa ba zai ga muku inda take ba yanzu ta dama ce aka samu wanda za a nuna wanda munafinci da kafirci ya bayyana ya samu kamar abin da yake ganin ya samu hujja yana suna takama suna ganin sun samu wani abin fadi babu mawkifi kamar wannan to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna musu kansa ba yace a ni kuke cewa ban san inda taguwa ta take ba gashi a nemin wahayi daga sama to ku je waje kaza za ku samu bai musu haka ba sai yace ni bana sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni bana sani na gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni sai da ya nuna musu Allah cewa ba ni ne nake yi ba Allah ne yake yi yace kuma taguwar da kuke fada ku je bayan waccan jar kasar za ku same ta aka je aka zo da ita to kaga a lokacin nan me ya nuna musu sai ya nuna musu Allah ba ya nuna musu kansa ba to mu jin rigiman mu kenan mu so muke mu nuna mutane kanmu sai Allah ya kyale mu da kanmu da za mu nuna ma mutane Allah su girmama Allah sai Allah ya ɗaukaka mu da ɗaukakar da ta zo daga Allah ba ɗaukakar da muka je muka saya da kuɗin mu ba Ibnu Daqiqal Idi yake cewa ban taɓa shiga majalisi ba na so na zamanto ni ne na fi kowa ni kawai ake ji magana ta kawai ake ji sai Allah ya kaskantar da ni ban taɓa zuwa majalisi ba na so na ɓoye kaina kada a san ni wane ne kada a san wani abu na ilimi na face Allah ya ɗaukaka ni a wannan man tawaza'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka shi to haka annabawa suka ɓoye kansu suka nuna Allah sai Allah ya ɗaukaka su wa rafa'ana laka dhikra shi yasa cikin annabawa Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ba a taɓa ambaton Allah sai an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don babu wanda ya kaskantar da kansa ya ɓoye kansa a wajen bayyana matsayin Allah irin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi to sannan yace wala aqulu lakum indi khazainullah ni ba ina gaya muku bane cewa taskokin Allah suna waje na wala a'lamul ghaib ba kuma ina gaya muku cewa ni kuma ba ina sanin gaibu bane wala aqulu inni malak ba kuma na ce muku ni mala'ika ne wala aqulu lil ladina tazri a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira kuma ba ina ce muku ba ina ce ma waɗanda idanunku suke tozarta su suke wulakanta su ba lan yu'tiyahumullahu khaira Allah ba zai ba su alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya fi kowa sanin da abin da ke cikin zukatansu inni idan lamina zalimin idan na gaya muku haka cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba a yayin nan na zamanto cikin azzalimai domin na faɗa ma Allah magana ba tare da ilimi ba wanda annabawa ba ka haka shi yasa amma yace a kaddara cewa na faɗa to a lokacin sai na zamanto azzalimi kun ga waɗannan abubuwa annabi Nuhu farko tukuna ya kore ma kansa sifofin uluhiyya sifar rububiyya shine wato taskokin Allah suna wajensa wato ya bama mutum arziki yanda yake so kuma duk abin da yake so na duniya ya zamanto yana da shi ko kuma ya yi da'awar ilimin gaibu shi ma wannan rububiyya ne ya kore ma kansa rububiyya sannan ya kore ma kansa cewa shi yana da sifar mala'ika shi ba mutum bane shi ya fi ƙarfin mutum kaga inda yana da sifar mala'ika in yazo da sako sai ce ah wannan sai sa annabi saboda sa annabi ai su ba mutane bane mala'iku ne amma sai ya kora wannan yace ni kuma wala bi ban ce mala'ika bane sannan kuma ya kore ma kansa da yin abin da Allah bai bashi izini ba shine ya fadi cewa waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su sune mabiya cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba yace Allah shine mafi sanin da abin da ke cikin zukatan su kamar yanda muka karanta a cikin wannan ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaysallahu bi'alama bishakiri ba Allah ne fi sanin da masu godiyar Allah ba ita ko godiya ga Allah a cikin zuci take hakikanin ta a zuci take alamunta ne suke bayyana a harshe da kuma a gaba na'am
wa ya nuhu qad ja'alna fa'tajidana fa'tina bima ta'iduna in kuntum minna wadifi qala innama
قالوا يا نوح to bayan wannan nasiha ga annabi Nuhu ya musu da wannan bayani kun ga irin isa matakar annabawa wajen bayani ba sa mallaka komai sai bayani da nasiha ba fada ba zagi ba yaki sai dai bayani da nasiha haka hanyar annabawa take ba fada ba zagi cikin ruwan sanyi da bayanin hujja wanda zai biya bi wanda ba zai duba ruwan sa bayan yi musu wannan bayani da isa matuƙa wajen bayanin hujja sai suka ce ya Nuhu su kalu ya Nuhu sai suka ce ya kai Nuhu qad jadaltana kai mujadala da mu fa aktharta jidalana kai wayta jidalinka tare da mu fa akina bima ta'iduna abinda kake mana alƙawarin zai zo ka zo mana da shi in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya to wannan shine lokacin da wato mutanen annabawa suke cewa sawa'un alaina aw akka am lam takum min alwa'idin daidai ne kai wa'azin ko ba kai wa'azin ba duk daidai ne kamar yadda mutanen annabi Musa suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin litas'arana biha fama nahnu laka bimu'mini duk irin ayat da ka zo mana da ita dan kai mana sihiri ba za mu imani to a lokacin nan ne annabawa sai su bakarara sai su mugunyar addu'a akan mutanen su cewa Allah ka halakar da azzalimai Allah ka halakar da azzalimai yawanci haka annabawa suke yi addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ita bai yi ba kenan yace shi ya ajjata ta ta zama to shafa'a ranar alkiyama kowanne annabi yana da wannan addu'ar guda daya shi ya ajjata ta yace sai ranar alkiyama ita ce shafa'ar sa ga al'ummar sa yake bance ta ga al'ummar sa duk wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba zai samu wannan shafa'a sai wanda ya kareta ta sai wanda bai yadda da ita ba ɗan mu'tazila da ba su yadda da ita ba da ɗan qur'aniyun da ba su yadda da ita ba to su kan wanda bai yadda da ita ba ina zai same ta bai yadda akwai ta ba to wannan haka mutanen annabi Nuhu suka ce fa'atina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kai mana alkawari kake ba mu tsoron zai zo to ka zo da shi in kunta minas sadiqin in kai kana daga cikin masu gaskiya wato wannan shine ijabi suna so su gagarar da annabi ce in ka ita ka zo kenan kun ga tsoron ba su ji tsoron Allah ba ba su ga idan su bai basirar su ba ta bude ba kunnuwan su ba su ji ba qala sai annabi Nuhu yace inna ma ya'tikum bihi Allah ai Allah shine kadai mai zuwa muku da shi insha in yaso wama antum bimu'jibin kuma ku ba masu gagarar sa bane wato ni ina da wannan san ku ba za ku gagare shi ba wato wannan ya nuna cewar koda Allah ya hukunta cewar zai ma mutane azaba hannunsa yake in yaso ya zo da ita in yaso ba zai zo da ita ba ya jarabci annabi akwai annabin da aka aiko shi Allah madaukakin sarki ya kyale shi har ya mutu bai ga abin da ya faru isa mutanen nasa ba akwai annabin da ya zo ya gama ga baki ɗaya ba wanda ya yarda da shi kuma yana nan da annabcin nasa kuma ya mutu da annabcin nasa a cikin salihan bayi na Allah
saboda haka abin a hannun Allah yake to kuma annabawa abin da suke nuna mutanen su kenan dan su san cewa sha'anin ba a hannun su yake ba su ne Allah ba Allah shine Allah suka tabbatar musu cewa ma antum bi mu'jizin kamar yanda muke cewa ɗaya daga cikin abin da wannan surar ta kunsa dan ta tabbatar ma da kafirai cewa su ba za su gagara Allah ba to haka annabi Nuhu ya nana ta mutanen sa ba za ku gagara Allah ba wala yanfa'ukum nushi nasihata ba za ta amfane ku ba in aratu an ansaha lakum in nayi nufin nayi nasiha a gare ku in kana Allahu yuridu an yughiyakum idan dai Allah yayi nufin ya batar da ku ko Allah yayi nufin ba ku da tawfiki to duk irin nasiha da ne ba za ta amfane ku ba kun ga wannan ya sanar da su wannan hakikar na wato iradar Allah jalla wa ala da kan cewar Allah shine kadai yake da nufi kuma abinda Allah ya nufa shine kadai yake afkuwa wanda mujibin wannan sanin ka ga mumini shine ya sanya shi ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah cewa shirya fa a hannun Allah take idan Allah bai shirye ka ba ba za ka shiryu ba duk nasihar da ake maka duk karatun alqur'ani da ake maka in Allah bai shirye ka ba za ka shiryu ba wannan sai sa ka ji tsoron Allah ka razana ka zabura zuwa ga Allah ka nemi fakewa da shi don ya shirye ka saboda komai a hannun sa yake komai nasa ne yace huwa rabbukum Allah shine ubangijinku ba ni ba shi shine kadai ubangijinku shine fa'idar kawo ta da jumla ismiya shi Allah shine ubangijinku ba wani ba wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mayar da ku sannan ya hukunci a gabanu a gare ku hukuncin ba nawa bane hukuncin naka ne to jama'a ku duba ku ga yanda annabawa suke nuna mutanen su suke nuna mutane Allah domin sanin Allah shine mabudin dukkan rabota sanin Allah da sanin kai bawa ne Allah shine ubangiji kuma shine mai komai da komai kuma shine mai tasarrufi a kanka gabaki dayanka baka da wani abu sai shi nufin sa shine nufi ba nufin wani ba ikon sa shine iko ba ikon wani ba yin sa shine yi ba yin wani ba kuma gare shi za a mai da kai ba wajen wani za a mai da kai ba sanin wannan da kullun ka rinka musahabar sa shine gaskiyar imani shine yaqini shine idan mutum idan wannan ya samu to mutum ya samu idan kuma wannan bai samu ba to karshe ne kamar yadda ake cewa babu nasu sai nasu nasu to wannan ita ce nasihar annabawa shi yasa kun ga a cikin suratul araf me Allah ya ce ma Allah ya ce a cikin annabi Nuhu yayin da ya zo ma mutanen sa qad ablaghtukum risalati rabbi yake cewa wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun nayi nasiha a gare ku kuma na san abinda ba ku sani ba daga Allah wannan yake matuƙa isa matuƙa wajen nasiha ma'anan nasiha shine wato ga zabin abin da yake shine mafi alkhairi ga mutane haka annabawa suke sun tacewar abin da yafi alkhairi gare su su kaddamar da su to haka ake so mu koyi da annabawa mu zamanto masu nasiha ga al'umma masu nufin alkhairi ga kowa ga kowane musulmi ke nufin alkhairi a gare shi Allah madaukakin sarki ya sanya mu a tafarkin su Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a cikin aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.